This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalot da kuma Niyar muryar Arewa. Kuna ma da iya kama mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsin na ranar Talata 26 ga watan Janairu. Za ku ji cewa yayin da masu yin burodi da danginsa ke shirin yajin aiki a Najeriya, ana jan hankalin gwamnati.
Da burodiwa cimaka ne wanda yake yana kusa talar kowar lokaci. Idan aka ce an yi barazanar aiki na burodi na kwana uku ko kwana hudu, za a shiga wani halin da yake na damuwa.
Za kuma a ji cewa hukumar kwastam shiyyar Oyo ta kama shinkafar kimanin naira miliyan 10 da aka yi fasa kubrinta zuwa Najeriya. To amma sai fa a mana aikin gafara, saboda ba za mu iya kawo muku sharhin jaridun jamhuriyar Nijar ba. Amma za ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana. Akwai mu kuma tafa da rahoto na musamman kan shirye-shiryen zaben shugaban kasa a jamhuriyar Nijar. Amma fa duk waɗannan sai kun sha cikakkun labaran duniya.
Masare, assalamu alaikum. Gwamnatin kasar Libya, wadda duniya ta amince da ita, ta sa kafa ta yi fitili da gwamnatin haɗin kan ƙasa wadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta shata mata tare da ƙungiyar ISIL. 'Yan majalisar dokokin ƙasar su 89 daga cikin 104 da suka kasance a cikin taron majalisar dokokin ƙasar a jihar Litinin wanda aka yi a Tobruk sun amince da shirin zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya, amma fa ba su yarda da yadda aka tsara samar da majalisar ba. Daya daga cikin 'yan majalisar ya ce adadin 'yan majalisar sun yawa, abinda ake bukata shi ne a samu adadi madaidaici. Hawa kuma ba su yarda da dokar cewa gwamnatin haɗin kan ƙasar tana iya hukunta babban jami'in sojan ƙasar ba. Dalilinsu ko shi ne haka yana iya dalilin koran babban hafsan sojan ƙasar, wato Khalifa Haftar, wanda bai ɓoye ƙiyayyarsa ga ƙungiyar ISIL. Jami'an da Majalisar Ɗinkin Duniya suke shiga tsakani domin samar da wannan zaman gwamnatin haɗin kan ƙasa. Suka ce za su ci gaba da tattaunawa da ɓangarorin biyu domin ganin an samu kai ga cimma maslaha. Yadda gwamnatin ƙasar Libya ta kasu gida biyu ne a Tobruk, wadda duniya ta amince da ita, sai kuma wata ɓangare guda da ke da headquarter a Tripoli ƙarƙashin kulawan ƙungiyar ta ISIL.
Papa Roma Francis ya aike da saƙon ban haƙuri a kan gallazawar da ɗariƙar Katolika ta yi wa sauran mabiya ɗariƙu daban-daban a shekaru da yawa da suka gabata. Papa Roman ya aiki da saƙon ne kafin ya kai ziyarar da zai kai a Sweden a wani lokaci cikin wannan shekarar, domin bikin shekaru 500 na tunawa da gyarar da mabiya ɗariƙar Protestant suka yi. Papa Roman ya bada wannan saƙon ne a jiya Litini, sa'ilin da yake kammala bikin sati guda na haɗin kan mabiya addinin Kirista. Papa Roman Francis ya buƙaci jama'a da suka hallara wajen wannan taron, wanda a cikin su ma har da wakilan mabiya wasu addinan, da su yafi abinda 'yan ɗariƙar ta Katolika suka yi wa sauran Kirista mabiya wasu ɗariƙu daban-daban. Wannan roƙon ahuwar na Papa Roma ya zo daidai da bayanin da ke cewa Papa Roma zai kai ziyara a kudancin birnin Lund na Sweden, inda nan ne aka samar da ƙungiyar ta 'yan ɗariƙar Protestant a cikin shekarar 1947.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai buƙaci China da ta matsa wa Koriya ta Arewa lamba domin ta jingina batun gwajin makamin na nata na nukiliya. Kerry zai nemi wannan buƙatar ne ko gobe Laraba, idan sun zauna za su tattauna da ƙasar ta China. Tun a farkon wannan watan ne dai ƙasar ta Koriya ta Arewa ta gwada sinadarin nan mai nasaba da bom, ta ce kuma gwajin ya yi, sai dai wannan abu da ta yi ya janyo mata suka da ƙasashen duniya daban-daban. Ƙasar China dai tana da matukan tasiri musamman ga abin da ya shafi tattalin arzikin ƙasar ta Koriya, wanda wannan ne ya sa Kerry zai yi amfani da wannan damar domin ganin China ta shawo kanta game da wannan gwajin take son ta yi na makamin na nukiliya.
to kuma ko baya ga tasirin da China take da shi a kasar ta Korea ta Arewa. Hawa kuma mamba ce mai kujerar dindindin a Majalisar Dinkin Duniya wanda tana fada a ji game da duk wani hukunci da Majalisar Dinkin Duniya za ta iya zartarwa akan Korea. Kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya ya amince a kafa kwamitin da zai sa ido kan batun zaman lafiya a Colombia bayan da gwamnati da ƴan tawaye suka sa hannu a shirin zaman lafiyar wanda zai kawo ƙarshen fadan da aka kwashe lokaci mai tsawo ana yi a ƙasar. Duka bangarorin biyu sun buƙaci Majalisar Dinkin Duniya ta aike da wakilai da za su sa ido kan yarjejeniyar da aka cimma jiya Litini. Suka ce yin haka zai bada damar tantance aje makamai da kama hanyar dinke baraka da kiyayyar da ke tsakanin su. Jakadan Burtaniya Matthew Raycroft ya bayyana wannan matsayi da aka cimma a zaman wani babban abin yabo. Ya ce akwai buƙatar Majalisar Dinkin Duniya ta sa ido kan wannan yarjejeniyar. Ya ce wannan shine karo na farko da za a ga wata ƙasa ta zo da kanta. Ta samu kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ta ce tana neman tubariki Majalisar Dinkin Duniya akan batun da ya shafi zaman lafiya. Gwamnatin ƙasa Amurka ta bada hutu jiya Litini da ma yau Talata ga ɗaukacin ma'aikatan gwamnati da ke cikin ƙasar Washington domin ku jama'a su samu damar gyara muhallinsu da ƙanƙara ya cika ma. Su ma yara 'yan makaranta ba a bar su a baya ba domin ko ɗaukacin makarantu duk sun kasance a kulle. Duk ko da ƙoƙarin da gwamnati ta yi na ganin ta share manya-manyan tituna a cikin gundumar Colombia da jihar Maryland har yanzu akwai wasu tituna da dusan ƙanƙarar take jibge, wanda hakan kuma ya haifar da cunkoson motoci a wasu sassa daban-daban. Jiragen sama da su kai 1,500 ne aka hana tashi da sauka a tashoshin jiragen saman da suka hada da Washington, Baltimore, New York da Philadelphia duk a jiya Litini, yayin da jirgin kasa ya fara aiki sannu akan hankali kuma kyauta ake shiga a halin yanzu. Wannan dusan ƙanƙarin dai ta sa mutane da yawan gaske a birnin New York ƙauracewa birnin zuwa kudanci, inda wannan dusan tafi yawan gaske ne su ne wurare kamar Baltimore da kuma Washington. Yanzu dai abubuwa sun fara komawa daidai duk ko da yake ana ganin tarin dusan a sassa daban-daban a cikin biranen na.
To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda watakila kuka dan fara ji dazu, kungiyar masu buga burodi da dangoginsu a Najeriya ta yi barazanar shiga yajin aiki muddin dai hukuma bata sa baki aka rage tsadar fulawa ba. Haka kuma kungiyar na so a rinka samar da fulawa mai inganci. Mustafa Nasir Batsari gare ka.
Kungiyar masu buga buredi a yankin arewacin Najeriya sun yi barazanar daina buga buredin saboda ƙarin farashin kuɗin fulawa da sauran kayan sarrafa buredin. Buredi dai na ɗaya daga cikin abincin da talakan Najeriya ke amfani da shi a rayuwarsa ta yau da kullum. Alhaji Ibrahim Usman Muhammad shine mataimakin shugaban kungiyar masu buredin a yankin arewacin Najeriya, ya yi ƙarin haske akan tashin farashin kuɗin fulawar.
Wanda fulawa ta tashi daga 4,800 tana 8,200, ba wanda zai taimake mu illa gwamnatin Buhari mai adalci. Su ne suke da izinin su taimaki kamfanonin fulawa kuma su taimaki masu biredi.
To yanzu ranka rede a kula da wani mataki na ɗauka idan har ba a samu sauƙin kayayyakin nan ba?
Matsayin da za mu ɗauka shi ne mu daina aiki. Kuma mun daina aiki kuma ba mu cuci gwamnati ba, ba mu cuci kamfanonin fulawa ba, mun cuci gidajen biredinmu ne da talakoki da suke cin biredinmu. Amma in ya zama dole mu tafi yajin aiki, gaskiya za mu tafi yajin aiki. Muna tsammanin kuma za mu yi wannan hakan din dai ba zai wuce kwana 7 ba nan gaba.
Shi ma dai majin kungiyar masu biredin a jihar Niger, Alhaji Lawali Shukura, ya jaddada buƙatar ganin gwamnati ta shigo ciki domin shawo kan lamarin.
Mata a ce gwamnati ta shigo a ciki a tabbatar da cewa an samu quality flour, masu biredi ya zama da cewa ba su yin asara, sannan kuma a daidaita farashi da za a samu sassauƙin farashi. Ita gwamnati ta taimaka duk da an ce dala din ne ya tashi ai tunani akan ya za a yi masu gidajen fulawa sauki da za su samu wannan dala don samar da sauki saboda Bredewa Malam Mustafa Cimaka ne wanda yake yana kusa talakowar lokaci idan aka ce an yi barazanar aiki na Brede na kwana uku ko kwana hudu a Najeriya gabaki daya za a shiga wani halin da yake na damuwa
a baya dai gwamnatin da ta gabata ta bullo da wani shirin buga biredin rogo domin bunkasa samar da biredin a tsakanin jama'a al'amarin da kawowa yanzu bai yi wani tasiri ba Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
To gaida Mustafa sai kuma batun fasa kwauri inda hukumar custom ta shiyar Oyo ta kama shinkafar naira miliyan 10 da aka shigo da ita a sace daga Ibadan ga Hassan Umar Tambuwal da cikakken rahoton
Mr. Ogunkowa TBM shine sabon controller custom mai kula da jihohin Osun da Oyo da ya nuna wa taron manema labarai abubuwan da sun kama a headquarter custom dake Ibadan.
The estimated DPV for the 1165 bags in of rice in the trucks is estimated at about 10,547,000 naira only.
Mr. Ogunkowa TBM yace darajar manyan motoci dake dauke da abubuwan shinkafa da kananan motoci kudin su sun kai naira miliyan 10,547.
I once more use this opportunity to assure the genuine rice importers that rice importation and duty payment through the border is still approved while the Oyo State Command is here to facilitate say.
Mr. TBM yace bari yayi amfani da wannan dama don ya tabbatar wa masu shigowa da shinkafa ta hanyar gaskiya ta iyakokin kasar nan har yanzu doka ta yarda da hakan don haka hukumar custom mai kula da jahohi Osun da Oyo tana nan kan wannan matsayi.
All smugglers will have the long arms of the law and it will catch up with them.
Daga nan sai controller na custom mai kula da jahohin Osun da Oyo ya tauna tsakuwar cewa duk ɗan smuggler bayan gida da ba su bin doka za su shiga hannun hukuma nan ba da dadewa ba. Ogunkowa TBM yace sun damke mutum daya game da wannan danyen aikin kuma ana nan ana binciken sa a halin yanzu. Hassan Umar Tambuwal murere Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Na je zandara na hau mota kan wuce dangar dangar ba ya tsare ya ce ban fasan ya kaga ban daukan kaya ban fasan ya kaga ban daukan kaya jandar ma sun gane ni sun jale ni birgar sun gane ni sun jale ni
To a gaishe ka a kuma gaida Hassan to kafin mu ci gaba sai a dan girgije
lalla raba mai mota dodo kanan alijan yaro da san kalife na laraba
yenda laraba de bale kajare
la anye godo godo da bawa da mamba na kolloro
yenda laraba de bale kajare
la lalla ni kandire ba kamba mota kai Allah di ko an ka ba wa ba ban din ta kanan ali
ba ba da je bale ka tare
la ayon da na so amma ba magul da inje na zamma ko ga ta ya dubi aka una guga shida sakanan da fadi da shida alhaji yalo gami da umaru halima godo na alhaji amza da shida da hina nana ko ta ina ba dadi kama na kunduru mamma na san yiwo allah di kanshi da shida tuke tando mai kanu mai saje danye dan ba ture posta
da shi da ba wa na kusa wa anda ke ga sakan nifi to ka ji sha biyu dai dai ba su halin baban duk ta in ya hau bi sa hanya kanan alirin da da je kone ka ga abincin giwa wanda la inda kici sakwana da yunwa mbawa guma guma ikakwana da wuta duk wanda ya ce wuta salata kwana wanda la shi ne ya kwana bai baci ba kanan alirin da da bale ka Tala shi ne ya kwana bai ba ce ba kanan alirin da 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 je bare ka tare bawa nan laraba kan aliraki a ture kankana na manya zanzo dukallan dai ba mai jan mota kamar su yabil hodu zuwa su GMC zuwa su masandi kamar su ostan ostan dan tamba kwaya ishe su ba kullum fasinja sai nan zaru zaka ja uwa da tirela ko sham sham zaka ja uwa da tirela tan ashirin na uwa ne tan goma kan na tirela ga dan wurin fasinja ko areba in ne a watsa saboda yan sanda kila a hadu kanan aliza na laraba man yi kalife kanan aliza mai daji lalaraba mai kalife bawa kanan aliraki yaron da iya kalife kai kaji kidan lalaraba mai inji yaron da ya san mota ya san makaman mota yaron da iya kalife ya san makaman kalife ya ban abin mamaki ya ban ni na kaka randa ya dauko shata wantowa ba birni ba ya kai ni birni waka na kwana ne masa waka da ne biya shi bukata da zai biya ne bukata sai randa zai mai duni randa ya ban mamaki ya ban ni na kaka ya ban ni na ta azimi kara tuwa bisa gullubi ya shi ruwa ya tala hawa jiyan mota tsinke yalƙara matan motsa mun tsaye bakin labi na kane kaso na waƙa yai hankalin shi ya tashi da zuciya shi ta ɓaci yai mata ki ta tashi kafarsa na bisa toto hannunsa kan sitiyari ya riƙe kan mutuwa yai mai a tikanaki wamsai ya tsallake rami sai tafiya san miƙa madallaban musawa wawar kwana aka iba na nan hakun suka akko na dama kan suka zamuni maka suka zamuni in yi hamule yarabawa har kwango-kwango a mota waɗanda ba su da hausa lannan da bakin hausa garin su sun faɗi Allah kowa ya ɗauki salafi sun ga azaba hini je ƙanƙanan ɗan yaro don za ya kai su ya ɓada da bawa ya haye wannan shi bawa bai taɓa oda ba gwamnati ƙauna shi sarki yana son bawa yan iya suna ƙauna shi ba turan suna son bawa sai lebura bisa hanya suna ta aikin hanya sai mai digawa su ce bu waɗansu na zuba buliji.
Wannan haka yake a gaida marigayi Shata. Yanzu kuma bari in koma gefe guda Shu'aibu Mani ya gabatar mana da rahoto na musamman wanda ɗazu kuka fara ɗan jin somun taɓinsa game da shirye-shiryen zaɓen shugaban ƙasar Jamhuriyar Nijar da za a yi a watan gobe.
A Benin take 'yan takarkari 16 ne kotun tsarin mulki ta faɗa za su takar shugabancin ƙasa a 2016 a Nijar, ga kuma yaƙin neman zaɓe ranar 31 ga Janairu. Kamar yadda aka tsaida, 'yan takara za su shiga birane da karkara domin ganawa da magoyabansu, ciki har da Kasim Mamaktar, wani matashi a maraɗi da ya ƙirƙiro jam'iyyar shi mai suna Siffar Inganci bayan da ya hita daga RSD gaskiya. Domin haka mai sauraro yake soji, shin wane ne Kasim Mamaktar? Ga haƙo ga gora.
Kasim Mamaktar ni ne sunana Mamaktar, sunan mahina Kasim, kuma an aihe ne a nan maraɗi wata unguwa da ake ce ma Buzu ɗan Zambadi a 1978. Din na kesta shekaru na 37 na tasamma 38.
Sai ga ka matashi ka tsunni mu cikin harkokin siyasa, me yasa?
Asali tun daga kamar gwagwarmaya irin ta jagoranci da muke yi a makarantu tun college da jami'a, abinda kuma shi ma ya sa ni cikin su irin matsaloli ne, an dauke mu daga nan maraɗi an kai mu makaranta a jihar da magaran dan alawus da ake ba mu na jika 18 duwa ta uku, to sai ba mu samu sunan mu cike ba. To nan dai shine harkon abubuwa duka wanda suka yi ta tahiya. Lokacin da na dawo daga Afrikos na tsundumu basa kan kama gwagwarmaya ta kare haƙin ɗan adam, kamar wani littafi da na rubuta wanda rishin bani da halin da za a wallafa shi ya sa kamar na shiga kokowa ta ganin irin abubuwan da nake tunani ta hanya ƙungiyar nan kare haƙin ɗan adam wadda a lokacin nake maka musamman suna Inganci. Ta wannan hanya ce wa Allah ya sa shugaban ƙasa na Muhammadu Tanja ya nura da ni, ya yi mani minista na sadarwa kuma kakakin gwamnati. Bayan juyin mulki na yi tunanin kamar to yanzu ai ya zama wajibi in ci gaba da kokowa ta siyasa. Na shiga cikin kamar wata jam'iyya wadda Allah ya sa ta hanyar wannan jam'iyya ko Allah ya sa aka zabe ni babban magajin gari. To daga haka dai ana tahiya Allah ya kawo su jarabawa.
A cikin tsarin siyasar Siffar Inganci, President Kasim Mamaktar ya ce duka ɗan Nijar sai ya gani a ƙasa insha Allah idan ya ci mulki.
Ƙasa ce wadda komai ana bukata, babban abin da ake bukata haɗin kan al'umma. Wannan abu ne wanda yake da muhimmanci. A kawo ɗan Nijar ya san shi wane ne cikin tahiyar duniya. Sannan idan ka doka ƙasa ce wadda Allah ya arjite ta da ma'adanai, ka ba ka gaiwa harkan man feta, amma talaka na ganin azaba basa kanshi. Kama akwai tsari wanda za mu fi sa harkan mai, za mu rage kuɗi, yanayi ya gurɓata harkan noma, dole sai gwamnati ta maida hankalinta. An ɗauki kuɗin da ake tawa daga hanyar uranium, daga kuɗin da ake samu ta hanyar man feta, an zuba su miliyoyi da dama, an zuba su basa harkan noma. Yau ƙasa ce kashi 60 zuwa kashi 70 na mutanen ƙasar matasa ne, ba aiki sai harkar kwantaragi. Kaka ne mutumin da ke ɗaukar jika 60-70, yaushe ne zai yin gida, tashi ya kama ma kanshi ya unwani baya shi, yaya ne matsala aiki? Ma'aikatan gwamnati suna cikin matsala, domin da ma'aikaci ya tayi ritaya, ko ma'aikaci ne na soja, ko ma'aikaci ne ɗan sanda, ko ma'aikaci ma na gwamnati, da ya tayi ritaya rayuwar shi ta canza. Don haka biya ma na ritaya za mu maida shi biya na wata-wata. Kadiba ka gani ƙasar nan komai ya zamanto siyasa, harkar shari'a, harkar likita, harkar ilimi, harkar tarbiyya. To nan dole sai an magance shi.
To daga bisani muryar Amurka ta ji ta bakin Kasim Mamaktar ko kaka za shi gwagwarmaya da tsahin jam'iyyun siyasa irin CDS, MRZ Nasara tare ya yi zuwa lumana, sai ka da baki ya ce.
Da niyya ce mai kyau da sadaukar da kai ake samun jagora nagari wanda zai tsaye bauta ma al'ummar shi. Babu al'umma tare da su daman ƙarhinsu sayan ƙuri'a, ai babu wata babbar jam'iyya, sai zaɓe zai tabbatar da ina babbar jam'iyya, wacce ƙaramar jam'iyya. Kuma wannan guri shine zai tasiri wajen al'ummarmu, kuma ala kulli halin gurinmu babu wani rabo na mutum guda.
President Kasim Mamaktar kenan, wani matashi shugaban jam'iyyar Siffar Inganci a jihar Maraɗi. Sha'ibu Mani, murya Amurka daga Maraɗi a jamhuriyar Nijar.
Haka ka haɗi kowa ya shaida shatan zaɓen.
Ku yi zaɓen adali, domin shi ne mai tausan ƙasa, mai bautawa ƙasa, mai bautawa ƴan ƙasa.
Wannan haka yake kuma a gaida Shu'aibu Mani yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Madarasar Amerika. Ni ne Sani Balak da ke wuri Hausa a jihar Yobe, Najeriya. Ina kira da shugaban ƙasar Najeriya Janar Muhammadu Buhari. Muhammadu Buhari ya kamata ka yi wacce ɗan Najeriya saboda talakawan kaso suka zaɓe ka. Kuma kai ma kana kishin talakawan Najeriya. Ana shan wahala a arewa, ana shan wahala a Najeriya. Ga talaucin da yake damun mutane, ga tsadar rayuwa, ga ƙasa babu komai. Ina kira da Buhari kamar yadda kake ba ɗan Najeriya haƙuri neman yashi maka. Amma abin da nake kira da shi ɗaya ne. Ka ba da shimma a kan kayan abinci saboda talakawa suna cikin damuwa. Don Allah Buhari ka yi amfani da wannan shawara da na baka. Ni ne Sani Balak da ke wuri Hausa a jihar Yobe, Najeriya. Na gode VOA. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Muryar Amurka. Daga karamar hukumar Wase a jihar Filato, suna na Abdulrahman Amwase. Matsalolin da ake yawaita samu tsakanin manoma da makiyaya masu kiwo babu abin da ya fi zaman lafiya. Hakika tabbas fa abin da kwanciyar hankali bai bayarwa ba, to fa rashin kwanciyar hankali ba zai taɓa bayarwa ba. Ganin cewa wannan lokaci manoma suke fuskantar barazana, kalubale da gonakinsu ga dabbobi masu ɓarna. Tofa haka makiyaya su masu ke fuskantar barazana ga barayin shanu masu sata musu dabbobinsu. Hausawa sun ce dukkan wani wanda ya ci buzufa tofa sai ya aman gashi. Daga karamar hukumar Wase jihar Filato, na gode Abdulrahman Amwase.
To yanzu kuma ga ladan ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. Gwamnatin kasar Libya wadda duniya ta amince da ita ta sa kafa ta yi fitali da gwamnatin haɗin kan ƙasa wadda majalisar ɗinkin duniya ta shata mata tare da ƙungiyar ISIL. Yan majalisar dokokin ƙasar su 89 daga cikin 104 da suka kasance a cikin taron majalisar dokokin ƙasar a jihar Litini wanda aka yi a Tobruk sun amince da shirin zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya, amma kuma ba su yarda da yadda aka tsara hada samar da majalisar ba. Daya daga cikin yan majalisar ya ce adadin yan majalisar da ake bukata ya kamata a ce adadi ne dan madaidaici. Haka kuma ba su yarda dokar ta ce gwamnati na haɗin kan ƙasar tana iya hukunta babban jami'in sojan ba. Papa Roma Francis ya aike da sakon ban hankuri na gallazawa da ɗariƙar Katolika ta yi wa sauran mabiya ɗariƙu daban-daban a shekaru da suka gabata. Papa Roma dai ya aika da wannan sakon ne kafin ya kai ziyarar da zai kai a Sweden a wani lokaci cikin wannan shekarar domin bikin shekaru 500 na tunawa da gyaran da mabiya ɗariƙar Protestant suka yi. Papa Roma ya ba da wannan sakon ne jiya Litinin sa'in da yake kammala bikin sati guda na bikin haɗin kan mabiya addinin Krista da ma sauran addinai daban-daban. Papa Roma Francis ya buƙaci jama'a da suka taru wajen wannan taron wanda cikinsu ko hadda wasu na wasu addinai daban-daban.
To jama'a, nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashin Hausa, musamman Malarin Ibrahim Ayawa da CD wanda ya bada umarni, da kuma injiniyanmu na wannan lokacin wato Charles Hall, ni naku Ibrahim Kalamu Si Garba ke cewa sai anjima.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.